الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 20 غوتن جمادى الأولى هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبودايا da 444 wanda yayi daidai da 14 ga watan Disamba shekara ta 2022 miladiya. Muna cikin karatun littafin Fitnatut Takfir, littafin da ke yin bayani dangane da hadarin kafirta mutane ba tare da ka'ida ba. Yau muna cikin shafi na 23 daga ƙasa. Ana Malam Abdullahi ko nawa?
27
ko? Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Idan mal fa'ida?
To in haka ne kuwa, menene fa'idan kafirta shugabanni? Me fa'idan shi?
Hatta law kana al-insanu ya'taqidu fi ma bainahu wa bain rabbihi.
Har ma da mutum zai kudirce a cikin abin da ke tsakaninsa da Ubangiji, ya gamsu cewa lalle wannan shugaba yayi ridda.
Anna min ha'ula'il hukam man huwa kafirun kufran mukhrijan 'anil millah.
Cewa in ya kudirce cewa lalle daga cikin wayannan shugabanni akwai wanda yake kafiri, kafircin da ya fitar da shi daga musulunci.
Famal fa'ilatu min i'lanihi wa isha'atihi.
Menene fa'idan bayyana da kafircin? Kun fahimci wannan karatun? Muqaddara ma su mutanen da suke sha'awan su yi ta kafirta shugabannin, muƙaddara da gaske shi wannan bawa ya ƙudirce tsakanin shi da Allah cewa lalle wannan shugaba ya kafirta, to muƙaddara haka, a ƙaddara ya kafirta ɗin. Famal fa'ida min ilalihi, menene fa'idan bayyanar da kafircin? Wa isha'atihi, da yaɗa shi. Illa min
illa isaratul fitan,
in ba motsa da fitina ba. Saboda a ka'ida in ka ce shugaba yayi ridda, ba fa ana nufin tunda yayi ridda a yi ta kallon shi ba ne. Shugaba in ya kafirta kufuran bawahan, to abin da ya rage shi ne talakawa su yi masa bore, shi ne talakawa su cire shi a sanya shugaba musulmi. To ba zai yiwu ka ce shugaba ya kafirta kuma ya zamanto musulmi su ci gaba da bin shi ba. Saboda in ka ce mai kafiri, to kawai ya kamata ne kawai a yi ƙoƙari a cire shi. Kun fahimci wannan? Saboda hadisin Ubadah bin Samit radiyallahu an, ai ya ce illa an taro kufran bawahan inda kumina layi fi burhan, sai dai in kun ga kafirci baro-baro wanda baya karɓar tawili. Amma in kafirci ne da karɓar tawili, ba za a kafirta shi ba. Misali kamar ƴan Asha'ira masu cewa Allah baya saman al'arshi, Allah ta'ala baya ko'ina. Kaga mutumin da ya ce Allah baya gabas, Allah baya yamma, Allah baya kudu, Allah baya arewa, Allah baya sama, Allah baya ƙasa, kamar ya ce babu Allah kenan, ko? To mutumin da ya ce babu Allah mai hukuncinsa? To kaga waɗannan ƴan Asha'ira da suka ce Allah subhanahu wa ta'ala baya ko'ina, shi kuma a cikin Al-Qur'ani Allah ya ce Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi. Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'alal 'arshi. Allah shine wanda ya daga sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba, sa'annan ya daidaita akan al'arshi. Thumma stawa 'alal 'arshi ar-rahman fas'al bihi khabira. An gane ko? Ga nassoshi da yawa a cikin Al-Qur'ani da Allah ya tabbatar mana ya daidaita akan al'arshi. Yan Asha'ira sai suka yi tawilin wannan aya Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, suka ce Allah bai rahama ya rinjayi al'arshi. Istawa suka fassara shi da istaula, sai suka kore daidaituwan Allah akan al'arshi. To kaga a nan wajen, tunda Allah ya ce ya daidaita, sai wani mutum kuma ya kore daidaituwan Allah akan al'arshi, me hukuncinsa? Hukuncinsa shi ne kafiri ne shi. To amma waɗannan Asha'ira da suka ce Allah baya ko'ina, tawili suka yi. An gane wannan ko? Sun fassara ayan ne, sai suka bashi wata ma'ana, kuma wanda wannan ma'ana ɗin wannan ma'ana din wato sun yi tawili ne don kokarin kore daidaituwan Allah sai suka ce Allah ya rinjayi al'arshi ko ban tuna sai ahlus sunna suka ce musu wannan fasara ne kace Allah ya rinjayi al'arshi ya saba ma lugar larabci babu inda aka taba fasara istawa ba bi ma'ana istaula babu shi an gane ila suke to akwai mana ai akwai wani mawaki a zamanin mulkin Abdul Malik bin Marwan daga cikin sarakunan Banu Umayya da yayi waka ga Bishr cewa qadistawa bishrun ala al-iraqi biduni sayfin wala damin buhuraki haqiqa bishr ya daidaita akan qadistawa bishrun ala al-iraqi sai suna fasara shi haqiqa bishr ya samu rinjaye akan iraqi bigairi sayfin ba tare da takobi ba wala damin buhuraki ko kuma jini abin zubarwa ba suka ce anan wajen an fasara istawa da ma'ana istaula sai aka ce musu wannan baitin muwallada ce kamar yadda ake cewa hadisi mawdu'u hadisin ƙarya to shi ma wannan baiti muwallada ce ba ta da asali kuma ba a taba sami daga cikin salaful lugha daga cikin mawaka na jahiliya ba a taba samun wanda ya yi irin wannan wake istawa da ma'ana istaula ba wannan baitin kawai suke kawowa kuma wannan baitin ba shi da inganci an gane wannan ai to amma tun da sun rabe da wani abu sun dan rabe da wani abu sun dauka daidai ne kuma sun yi tawili an gane ko to anan wajen ba a kafirta su na ce wannan aiki kafirci ne amma su ba kafirai bane su saboda sun kore daidaituwan Allah kan al'arshi da tawili ne an gane wannan shi yasa kaga malaman sunna suna yin uzuri ga irin su Ibn Hajar al-Asqalani da wasu daga cikin malamai irin su Imam Nawawi kun fahimci wannan ko to al-muhim dai shugaba idan ya aikata kafirci baro-baro wanda baya karban tawili kamar shugaba yace ban yarda cewa Allah ɗaya bane ko shugaba yace ban yarda Annabi Muhammad manzon Allah bane ko shugaba yace ban yarda cewa Qur'ani tsarin mulki bane Qur'ani ba lalle bane musulmi su yi amfani da Qur'ani musulmi suna iya amfani da tsarin constitution su bar Qur'ani ko yace shi lalle bai yarda cewa sallah wajibi bane wannan wani kafirci ne ana kiran wannan kufran bawahan kafirci ne wanda yake bayyananne kamar rana wanda baya karban tawili to idan shugaba ya fada cikin irin wannan kafirci a lokacin da yake halarta a yi masa me a yi masa tawaye to amma in ya zamanto musulmi ba su da karfi musulmi suna da rauni in suka ce za su cire shugaban za a yi kare jini birijini kila ma a yi ta kashe mutanen da ba su je ba su gani ba to yanzu me ya kamata a yi shugaban yana da karfi sosai su kuma masu su yi masa tawaye ba su da karfi kamar shi kuma idan suka ce za su tsokano wannan al'amari zai janyo a zubar da jinin mutane wanda ba su ji ba ba su gani ba kuma za a ci mutuncin mutanen da ba su je ba su gani ba to shin a nan wajen yin tawaye ya zama wajibi bai zama wajibi ba ana cewa la yajuzu taghyirul munkar bima huwa ashadd minhu baya halatta a canza barna da abin da yafi shi tsanani kullu rai baya halatta ne a canza barna da abin da yafi shi tsanani in zaka canza barna sai ya zamanto zaka janyo barnan da ya ninninka shi to mafi alkhairi ka bar wancan barnan ai ta hakuri da shi ku fahimci wannan ai kila a ce shugaban yana kashe mutane biyu ne duk shekara goma to in kai tawaye a duk shekara goma za a kashe mutane miliyan biyu to wanne ya kamata a yi haƙuri da shi a yi haƙuri da kashe mutane biyu an gane ba wai to kaga yin tawaye ga shugaban in manyan malamai suka duba suka hararo suka ga cewa fa lallai shugaban na ban an bai tawaye ana ganin za a zubar da jini da yawa to wannan al'amari ya zamanto wajibi a yi da'a ga malamai kada mutane su yi gaban kansu saboda wannan matsala ana kiranta nazila minan nawazil idan matsala ya taso irin wannan na nazila ana tambayan manyan malamai ne wanda suka gogu a cikin ilimi ana kiransu al-ulama ar-rasikhuna fil ilm an gane su ne Allah ke cewa walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbituna minhum da sun mayar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da sun mayar da shi zuwa ga ulul amr zuwa ga kwararru a wannan fannin la alimahu allazina yastanbiduna minhum da wa'annan wanda suke fitar da hukunci suke yi istinbati da sun san shi kenan babu wanda yake fatawa a cikin nazila sai mujtahidi sai manyan malamai to saboda haka idan shugaba ya zamanto ya kafirta kuma ya zamanto ba za a cire shi ba ya zamanto shugaban nan in an ce za a cire shi za a zubar da jini mai yawa sai ya hakuri sai malamai su dukufa wajen karantar da mutane tauhidi har ya zamanto mutane nan gaba su yi karfi imanin su ya karu su kara fahimtar addini ta inda za a iya cire shugaban cikin sauki an gane amma in ya zamanto shugaban ya fi karfin mutane cire shi zai zamanto zubar da jini mai yawa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da zaka iya na'am
kalamu sheikh hada ay al-albani jayyid jiddan
eh magana sheikh anan wajen inji ibn uthaymeen magana sheikh anan wajen ai magana malam albani magana ne mai kyau kwarai da gaske
walakinna qad nukhalifuhu fi mas'alatin
sai ne mudin nan zamu iya saba ma albani a cikin wata mas'ala inji ibn uthaymeen
أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك.
شو؟ الباني يفعل وتم جنا. وما يفعل أنت أفعل شو مجنا اللي شو؟ الباني يفعل كودا شو جبا؟ يا يهو كنتي بعد أبن الله يسوع كربا. كودا شو جبا؟ يقولك الألمي يروم تزار مركي وند بعد الله با. ونن شو جبا؟ بزاع أي ما هو كنتي لكابر شيبا. سيدي إذا يا أدرتي حالك شو منن؟ إن شو جبا يا شيمي؟ yin hakan ya halatta ko wannan shine abinda albani ya faɗa idan shugaba yayi hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba in bai ce hakan ya halatta ba to wannan ba za a ce masa kafiri ba wannan shine fahimtar wa albani ya koda ya rubuta shi tsarin mulki yana daga cikin majalisar dokoki wanda suke zaunawa su tsara constitution sai ya rubuta da ya rubuta sai a tambaye shi wannan abin da ka rubuta ka yarda da shi kace ko wallahi na rubuta ne kudi kawai nake nema kawai na rubuta ne kawai saboda san raina amma na san ba dokan Allah bane na san zalunci ne na san ba daidai bane wannan musulmi ne azzalimi wannan musulmi ne fasiki ba kafiri bane shi an gane wannan ko to shine shi kuma Ibn Uthaymeen yana da ra'ayi sabani na albani yace walakinna annu khalifuhu fi mas'alati sai dai mu mukan saba ma albani a cikin wata matsala na'am
annahu la yuhkamu bi kufrihim illa idha i'taqadu hilla dhalik
eh ce wanda albani yayi lalle ba za a yi hukunci da kafircin su ba sai idan sun hukunta ne halaccin haka
eh hadhihi almas'alatu tahtaju ila nazar
ce gaskiya wannan matsala tana buƙatar nazari fa a sake bincike akan shi maganar albanin nan a sake dubawa an ce ba wai sai shugaba ya halatta sannan yayi rida shi Uthaymeen ce bai gamsu da wannan ra'ayi ba an gane kaga anan an samu ra'a an samu bambanci tsakanin Nasiruddin al-Albani da Uthaymeen akan wata matsala matsala daya dukkan su gaba ɗaya sun yi ittifaki babu amfanin shugaba in yayi ridda in mun san ba za mu iya cire shi ba babu amfanin mai ta maimaita maganar maimaita maganar yana iya motsar da fitina a samu wasu yan bana bakwai wanda ba su da gogewa kan da'awa sace to tunda yayi ridda wallahi ko su goma ne sai sun kashe shugaban nan sai a samu wasu samari su dauki bomb su dumfari fadar shugaban kasa sace za su je su fasa wannan fada su kashe shugaban kasan domin a tabbatar da daular musulunci anan sai su janyo wa addinin musulunci matsala kun gane wannan ko to sai Uthaymeen yace to gaskiya mu muna da ra'ayi sabanin wannan
li'annana naqul
domin muna cewa inji Ibn Uthaymeen hafizahu Allah rahimahu Allah
mani i'taqada hilla dhalik hatta law hukama bi hukmi Allah
duk wanda ya kudirce halaccin haka har ma koda zai yi hukunci da hukuncin Allah kun ji wannan duk wanda ya kudirce halaccin haka koda zai yi hukunci da hukuncin Allah
wa huwa ya'taqidu anna hukma ghayri Allah aula
amma shi kuma yana alhali yana kudircewa cewa hukuncin wani Allah shi yafi dacewa yayi amfani da hukuncin Allah yayi amfani da Qur'ani amma kuma yana kudirce hukuncin da ba na Allah ba shi yafi dacewa kamar shi ana shi ganin bin tsarin demokradiyya ko bin tsarin gurguzu yafi tsarin shari'ar musulunci amma kuma yana amfani da shari'ar musulunci to wannan ya hukuncin sa
fa huwa kafirun kufra adida
yace wannan kafiri ne kafirci na aqida
lakin kalamuna ala al'amal
sai dai mu magana mu akan aiki ne
wa fi dhanni annahu la yumkinu li ahadin an yutabbiqa qanunan mukhalifan lis shar'i
to kaji maganar musulmin ado maganar da kyau yace a tunani na baya yuwa ga wani daya ya dabbaka wani tsarin mulki wanda ya saba ma shari'a kamar tsarin demokradiya ko tsarin gurguzu ko tsarin jari hujja ya dabbaka wani tsarin mulki wanda ya saba ma shari'a
ya hukumu fi bi ibadillahi
yana hukunci da wannan tsarin mulki ga bayin Allah
illa wa huwa yastahilluhu
face shi yana halarta shi kun ji magana Ibn Uthaymeen yawa ai da wuya tunda kaga shugaba ya tsara tsarin mulki har yana hukunci da shi ga bayin Allah to ai abin da yasa ya tsara wannan tsarin mulki ya halarta hakan kenan an gane wannan to saboda haka duk shugaban da a bayyanta Uthaymeen duk shugaban da yake bin tsarin constitution ya yarda da constitution din nan kuma inda to tunda ya yarda da shi ya hukuncin sa kenan ya yarda to maganar Uthaymeen din nan shin maganar Albani ne abin dubawa ko maganar Ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama maganar Ibn Uthaymeen shine abin dubawa me yasa
an yanke mai hukunci
saboda ya arba kin wannan bawan Allah ya ci mai albasa yanzu mutanen da suke rubuta littafin drama ko su rubuta littafi na novel da larabci a da turanci ko da larabci ko da hausa su rubuta wasu abubuwa na shirme kila na batsa kana ganin sun dauka batsan na da kyau ne ai akwai masu rubutu da suke yi kawai suna rubuta rubuce wani ma rubutun ma kafirci ne ko amma za ga kawai ya rubuta ne kila kawai don a karanta a yi dariya ko don wani dalili to yanzu za mu dauka duk mutumin da ya rubutu littafin da akwai batsa a cikinsa ko kuma ya yi aktin fim din da akwai batsa sai mu ce tun da kaga ya yi aktin wannan fim din ba komai yasa ya yi aktin fim din ba face ya dauka cewa irin wannan aktin fim na batsa ya halatta shin mun masa adalci yanzu shugaba kenan shugabannin Najeriya da suke bin tsarin constitution kenan sun yarda tsarin constitution ya halatta yanzu Yariman Bakura ya dade a siyasa shin Yariman Bakura da ya dade a siyasa ai kafin ya kawo maganar shari'a dama yana yin siyasa to lokacin da yake siyasan nan ya yarda da tsarin mulki kenan ko kuma yayi lamo ne to akwai mutane da yawa da suka yi lamo ko yanzu me zamu ce ga wannan mutumin na zamanin Fir'auna wanda ya dade a cikin majalisin Fir'auna ya dade a majalisin Fir'auna ana tsarin mulki da shi dan fadan Fir'auna ne dan majalisar Fir'auna ne to Fir'auna duk abin da za a tsara da shawarwarin da za a yi da shi ake yi to Fir'auna bai taba tunanin cewa wannan mutumin musulmi ne wannan mutum bai yarda da duk abin da Fir'auna ke yi ba na shirka da sauransu sai lokacin da Fir'auna yace a kamo Annabi Musa a kashe an gane wannan ko to a lokacin ne sai ya fito a mutum wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu wani mutum daga cikin iyalan fir'auna wanda yana boye imaninsa sai ce mi ataktuluna rajulan an yaqula rabbiyallah shin za ku kashe mutum dan ya ce Allah shine ubangiji na wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum alhali ya zo muku da hujjoji bayyananu daga ubangijinku to kaga in muka dauki fahimtar Uthaymeen wannan mutumin lokacin da ya zauna ya yi lamozin nan ba abin da ya sa ya yi shiru ya ci gaba da zama a nan face ya yarda da tsarin mulkin Fir'auna ya yarda da addinin Fir'auna shin haka ne ba haka bane ko to mutum na iya zama a cikin majalisa kamar yan Najeriya mu yanda muka san yan Najeriya da kyau ga duk mutumin da ya zauna a Najeriya zai ma yan Najeriya adalci in ka ga dan Najeriya a siyasa daidai yake da mutumin da yake kasuwanci a kasuwa yan Najeriya suna shiga siyasa ne don su samu kuɗi an gane babu ɗan siyasa da ni al'awun da na sani sai dai in an samu wasu ɗan siyasa da ke siyasa a Najeriya ba kun ka tambaye wani da Allah gafara sun raina mutane waye zai yarda da tsarin da ba na Allah ba ai ba dokan Allah ba ne shi amma kuma gashi yana cikin dokan kila ma ɗan majalisa ne shi ya shiga wannan majalisa cewa ya ga uban kuɗin da ake samun su ya ga irin goje din da ake musu suna kwason kudi mai yawan gaske sai shi ma yana sha'awar kwason wannan kudi zai shiga majalisa ko da an tsara wannan doka wallahi mafi yawa daga cikin Najeriya ba su yarda da dokan ba an gane wannan ko zaka iya ganin wani dalibi a wannan majalisa da wani dalibi ko sai ga ya ce ma malam ni ba na shiga siyasa ku baka ba har ma yanzu yana so ya dan yi campaign ai ya riga ya san tsarin constitution amma bai sa ya shiga wallahi ko ya je nema an gane da a ce siyasa ba ko kobo da ɗan Najeriya ma ba mai shiga siyasa kun gane wannan to sai mutum ya zo ya ma ɗan Najeriya hukunci ya ce ɗan Najeriya sun yi ridda tunda sun shiga cikin wannan tsari tunda suka shiga cikin tsarin nan har mutum ya yi shugabancin ƙasa to kenan ya yarda da tsarin demokradiyya tunda mutum ya shigar da majalisar dokoki aka tsara doka da shi ya yarda da tsarin to zance na gaskiya wannan magana na Usaimin shine ya kamata a duba da kyau ba a aran bakin mutum a cin masa albasa shi yasa idan aka ce wane ya aikata aikin kafirci in an kai shi gaban kuliya za a ce wane ana tuhumanka da kafirci an ce ka ce kaza da kaza ya gaskiyar maganar yake in ka ce ba a fahimce ni ba za ka ce ka yi wa mutane bayani in ka yi bayani aka ga cewa ka gamsar da mutane ya ce to shikenan ka daina amfani da wannan lafazi dan lafazinka ne rudar da mutane idan ka kasa kare kanka sai a nemi ka tuba kwana uku in ka tuba alhamdulillah in baka tuba a yanke ma hukunci an gane to saboda haka idan muka dauki fahimta na Usaimin shi zai sanya ka ga samari yan zafin kai ba wuya sun dauki makami sun ce to ai Ibn Usaimin ya ce duk mutumin da yake mulki a tsarin demokradiyya babu abin da yasa ya shiga cikin mulkin face ya yarda da shi yanzu ustazanmu da suke shiga cikin demokradiyya za ga ustazu ya shige cikin demokradiyya ya yi kane kane ka zauna da shi a gefe ka shi za ka sha mamaki zai ce ma wallahi tsarin demokradiyya kafirci ne amma zai yi mu ba makafirai ai in muka zauna muka ce ainihin kafirci ne karami to ai za mu ba makafirai za su mallake mu ai muna shiga cikin demokradiyya saboda lalura wallahi mafi yawa suna tawili ne da lalura ba wai sun yi tawili cewa tsarin demokradiyya ya halatta ba an gane wannan ko da mulkin demokradiyya na Najeriya zai koma irin na America shugaban ƙasa gidan shi bai bambanta da irin naka ba shugaban ƙasa baya gina dandarerin gida shugaban ƙasa baya shiga mota mai tsada wani lokaci ba zai ga shugaban ƙasa a jirgin ƙasa kai da shi ka ce ai ayo ni da shugaban ƙasa America muka zauna a waje daya shi demokradiyya dan kasuwa ya fi shugaban ƙasa kuɗi a ƙasashen turai to shi kuma a Najeriya an kana so ka samu kuɗi dare daya dare ɗaya Allah ka yi bature to shige cikin demokradiyya za ka iya wawusan filiyoyin kuɗi ba wanda ya gane sai idan asirinka ya tonu sai ya ce wane ya saki tiriliyan 5 ko tiriliyan 10 an gane wannan ku duba wani labari da ake sayi na wani accountant nawa kake ya saka biliyan shi kaɗai fa biliyan 130 biliyan 109 ya saka tukunji to wannan shine dalilin da yasa mutane da yawa suke zuwa su sanya hannun jarinsu a cikin siyasa sun ga shine hanya mafi sauki na yin kuɗi an gane wasu kuma 'yan kasuwa suna shiga siyasa ne domin idan shugaba ya samu ya hau kan mulki ya ba su kwangila su wannan kwangila suke yawa kawai shikenan an gane in ya san ba za a ba shi kwangila ba wallahi ba zai siyasan ba mafi yawan 'yan Najeriya musulmin cikinsu zance na gaskiya ba su yarda tsarin demokradiyya shi ne adalci ba ba su yarda tsarin demokradiyya ya fi ƙur'ani ba sun yi tawili ne suka ce bari mu shiga mu je mu nemi kuɗi ko bari mu shiga mu je don mu toshe wani waje kar a bawa kafirai su zo su mallake mu an gane in ya samu dama ya haye kuma shi burin shi kawai dama ya faɗi wannan magana ne amma burin shi neman kuɗi kun gane na'am
نعم يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشر
يجي مو مجانا مو أكان أي شيء لي يجي أزتو لك هاتش شوي أزتان شما أي مجانا يعرفه بيجي ناسب بتربا أزتونا أنه لا يمكن وفي ظني annahu la yumkinu li ahadin, lalle baya kamata ga wani an yi dabbika kanunan mukhalifan li shar, ya dabbaka wani tsarin mulki wanda ya saba ma shari'a, ya kuma fihi bi ibadillah, yana hukunci a cikin sa ga bayin Allah, illa huwa yastahilluhu, face shi yana halarta shi ne a zatona ba wai na tabbatar ba, kawo ko nan zaka san cewa ba wai shi zato yake yi. An gane da wannan ne mutanen da suka yi khuruji a Najeriya suna kafa hujja da irin wayannan fatawoyi na Ibn Uthaymeen da wasu malamai. Kun gane wannan ko? Duk da wannan fatawa na Ibn Uthaymeen daga baya ya janye daga gare shi. A karatun da muke yi mun yi bayanin wurare da dama da Ibn Uthaymeen ya bayar da fatawa sabanin wannan a ƙarshen rayuwarsa kafin ya rasu. An gane ko? Kaga fatawan shi na ƙarshe ya shafe fatawan shi dinnan da ya yi da farko. Al-muhim dai wannan magana na Uthaymeen kuskure ne. Nasiruddin Al-Albani da kuma Al-Allama Ibn Baz suna da fatawa iri daya cewa idan mutum ya yi hukunci bi gairi ma anzalallah ko kuma ya shiga cikin majalisar dokoki aka tsara doka tare da shi, baya zama kafiri sai in ya halatta abun. In bai halatta ba to zai zamanto in ma fasiki ko ya zama azzalimi ko ya zama kafirun kufran duna kufr, amma bai fita musulunci ba. Na'am,
wa hadha huwa adh-dhahir,
wannan shine ya bayyana inji Ibn Uthaymeen.
Wa illa faman alladhi hamalahu ala dhalik,
kaji kaji maganar shi to in ba haka ba menene abin da ya dauke shi har ya kawo tsarin mulkin, menene abin da ya dauke shi har ya hawo ya zama shugaban kasa a cikin tsarin demokradiya? Ai kawai tunda ya hawo ya yarda da tsarin demokradiya ne. To zamu ba Malam Uthaymeen amsa, Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa, cewa abin da ya dauki dan Najeriya har ya hawo kan mulki neman kudi yake yi, abin da ya dauki dan Najeriya har ya hawo kan mulki tawili yayi. Akwai ƴan Najeriya masu kishin addini masu ganin barin su shiga dan su gyara. Anari idan mutum ya hawo kuma maimakon ya gyara shi sai a gyare shi, shine gaskiyar magana. Za ka shiga in yana da dan gemu mai tsawo sai ga gemun ya fara raguwa, tunda ya hau za ka gemun na ta raguwa, daga ba sai ka nemi gemun ka rasa. An gyara ko an gyare shi? Sannan in da yana nuna shi ɗalibin ilimi ne, yana kana ganin wandon shi nisbu sa, sai ganshi ya koma yana jan wando a ƙasa, sai ganshi ya koma yana gaisawa da 'yan mata, ka ganshi ya koma yana ɗaukar hoto da 'yan mata, ka ganshi duk wa'azin da yake yi da yana kuka ya daina yi. Ko? Da yana wa'azi yana kuka yana nuna zalunci ake yi, yana nuna kaza. Bai dace ainihin mutum mai mulki ya hawo mota na miliyan kaza ba sai ganshi a irin wannan motar. Saka da yawa daga cikin masu shiga don su gyara su ake gyarewa. An fahimce ni ko? To saboda haka magana Ibn Uthaymeen shi ke buƙatar gyara gaskiya. Yau Ibn Uthaymeen kila ya yi wani tunani ne takaitacce, Allahu a'lam, amma ya ce wai duk mutumin da ya hau kan mulki lallai ya hau ne saboda ya halatta. Yanzu duk mutumin da ya rubuta littafin batsa lallai ya rubuta ne saboda ya halatta, haka ne? Yanzu duk mutumin da ya gina gidan giya lallai ya gina ne saboda ya halatta giyan, haka ne? Lallai duk mutumin da ya gina bankuna na riba to lallai ya gina wannan bankuna ba abin da yasa ya gina, face yana ganin cin riba ya halatta, haka ne? To haka ne ko duk wani mai saban Allah an mai wa'azi ya ki dainawa yana ganin saban Allah na da kyau ne kenan. Haga da wannan magana ne Khawarij suka yi tawili ke kafirta mai zunubi, cewa duk mai zunubi akwai masu gani daga cikin su idan mutum yana zina aka yi wa'azi ya tuba yake tuba, to suna ganin wannan nace wanda yayi akan zinan nan ya mai da shi kafiri. An gane wannan yana daga cikin abinda manyan malamai na sunna suke taraddi ga Abu Ishaq al-Huwaini. Kun gane ko? Wata fatawa da ya bayar na in mutum ya dade yana saban Allah ya bayyana da shi ya fito fili kamar mace ta zo gidan rediyo ta yi waka tsirara, tun daga ga ta yi waka tsirara to ya nuna ta yarda da tsaraici ne, shin haka ne ko kuma tsaban fasikanci ne? Yanzu mutumin da yake zina yake shan giya shi tsakani da Allah wannan giyan da ya sha ya yarda da shan giyan ne ko kuma kawai lalacewa ne kawai ka inta? Kun fahimce ni ko? Saboda haka wannan magana ba lallai bane, wannan wanda ya faɗi wannan gaskiya ya aru bakin mutum ya ci mai albasa. An gane ku? Na'am.
Qad yakunu alladhi yahmiluhu ala dhalika khawfun min unas akharin,
to zai yiwa abin da ya dauke shi har yayi tsari da dokan da ba na Allah ba, yayi hukunci da dokan da ba na Allah ba, saboda tsoron wasu mutane daban
aqwa minhu ila lam yutabbiq,
da suka fi karfin shi in bai tabbata ba. To yanzu idan ka yi hukunci da tsarin ba da ba na Allah ba, amma dan kana jin tsoron wasu, amma ka san tsarin Allah shine daidai, kai ridda ba, kai ridda ba. An gane mutum ne yana jin tsoron America, yana jin tsoron Ingila, in ya bi tsarin musulunci yana ganin za su sa a mai juyin mulki, sai ya bi tsarin America din, amma ya san ba daidai bane, ai bai ridda ba. Na'am,
sayakunu huna mudahinan lahum,
sai ya zama a nan wajen ya musu mudahana, ya yi compromise, ya sassauta ra'ayinsa don bin su.
فحين إذ نقول هذا كافر.
ألوكا تنسى ما تشوفه أنك كافر يعني. قد وانا شيل مجانا أسامين. كالمداين في بقية المعاصي. كمان متومن ديك يسال سوشي جوز ساشن سابن الله.
فأهم شيء في المسألة هو مسألة التكفير الذي ينتج العمل.
يوم في مين منش أبغى أتكلم مسألة شيل مسألة التكفير الذي ينتج العمل. ونديك هيفد عيتي. كافر تي ونديك هيفد عيتي. Me yake nufi da wannan? Cewa kafirci mai haifar da aiki. Me yake nufi? Shi ne idan mutum ya kafirta din, kafircin zai sa ɗauki mataki. Amma in an kafirta shugaban ba ɗauki mataki ba, ya ɗan fi dama-dama. Shi Usaimin ya kafirta din amma bai yarda ɗauki matakin ba. Saboda ɗaukan matakin zai sa a zubar da jinin mutanen da ba su yiwa ba su gani ba. Amma samari ƴan zafin kai su kuma za su ce to ai Usaimin ya ce yayi ridda, tunda yayi ridda menene amfanin a bashi akan mulki? Kuma yanzu wannan go waɗanda suka ɗauki makami a Najeriya ai sun dogara da irin waɗannan fatawowi ne, da suka dogara da wannan fatawowi suka ɗauki makami. Ce Ibn Usaimin ya faɗa, a sali a waye Ali Sheikh ya faɗa, wani daga cikin Ali Sheikh ya faɗi kaza. To kaga Usaimin shi ya bambanta da su, eh shi a nashi fahimtar sun yi ridda din, amma kuma yana ganin babu talazum tsakanin shugaba ya kafirta da kuma ɗaukan makami. A gani wani lokaci shugaba ya yi ridda amma yana da wani irin ƙarfi wanda in an ce za a taɓa shi zai gama da kusan rabin 'yan ƙasar. To yanzu yaya in an ce za a taɓa shi kusan zai halakar da rabin 'yan ƙasar, kusan zai zamanto ma mulkin ba an kasa cire shi akan mulki. Yanzu shugaban Siriya, an gane ko? In ka duba yanayin abin yana kan shi'a, shi'an shi ma baɗiniya ce, shi'a sunan shi a shugaban na yanzu ba baban shi ba, baban shi Hafiz Asad shi ba Bashar al-Asad. To shi suna kan aƙida ne na shi'a baɗiniya, ana kiran shi an-Nusayriya. Su shi an-Nusayriya ba su damu da sallah ba, ba su damu da azumi ko zakka, sannan suna halatta abubuwa da yawa na haram, suna ma Qur'ani fassara na zahiri da baɗini, suna inkarin tashin kiyama da abubuwa da dama. Saka shi'ancinsu shi'anci ne na golewa, shi'anci ne na fasikanci. Kaga ko ta ɓangaren shi'ancin shi ridda ne, sannan kuma tsarin mulkin da yake bi ba na musulunci ba ne. An ban zuwa ko? To amma kuma babu wani malami daga cikin malaman salafiyya da ya ce a ɗauki makami a mishi tawaye, a ci gaba da karantar da mutane. An gani? Domin yana da ƙarfin da in an ce za a taɓa shi, to lallai za a yi ta zubar da jini. Yin tawaye ga shugaba, Ibn Taymiyyah yana cewa babu mutanen da suka ɗauki makami ga shugaba face ɓarnan da suka haifar ya fi maslaha. Sun haifar da ɓarna ninkin ba ninkin. Yanzu mutanen Siriya sun haifar da ɓarna ne ko maslaha? Shin a ƙasar Siriya yanzu ɗalibai suna samun daman zuwa makarantar Islamiyya su yi karatu? Ɗaliban ilimi suna samun daman zuwa masallatai su yi karatun addini? Suna samun daman zuwa wuraren wa'azi su saurari wa'azi? Ba sa samun dama. Zai zamanto addininmu ya samu tawayya. Duk sanda aka hana ku neman ilimi shekara goma, to bid'o'i za su dabaibaye ku, shirka zai dabaibaye ku. Dama karatu ke sa mutane su fahimci addini da kyau. An gane wannan ai? To kaga irin wannan garuruwa an hana karatun addini, sannan kuma an hana sadar da zumunci. Ba za ka iya kai ziyara garuruwan 'yan uwanka ba saboda tsoron kada a kai maka hari, ko ba haka ba ne? to kaga da wannan za ka gane cewa kamar yadda salaf ke cewa daukan makami akan shugaba suna kiran shi fasadu dini wa dunya wato bakin addini da kuma duniya na mutane saboda haka ba daidai bane misali to shi Uthaymeen abin da muke so a gane shi yana ganin in shugaba ya bi tsarin da ba na Allah ba yayi ridda amma shi yana cewa riddan da yayi ba ridda bane mai haifar da aiki wanda zai sa mutane su dauki mataki saboda shugaban yana da karfi in yana da karfi cire shi aiki ne to ko tunda cire shi aiki ne mu yi hakuri akan kafircin shi mu ci gaba da aiki kawai an gani har ya zama tunan gaba mun samu ikon cire shi na'am
wa huwa al-khuruj ala ha'ula'i al-a'immah
fa ahammu shay'in fil mas'ala huwa mas'alatu takfir mafi muhimmancin abu a cikin mas'ala shine mas'alan kafirci kafirtawa allazi yuntiju al-amal wanda yake haifar da aiki mai aikin wa huwa al-khuruj ala ha'ula'i al-a'immah shine yin tawaye ga wayannan shugabanni a dauki makami a ce sai an sauke su wa hadha huwa al-mushkil wannan shine mushkila amma su samari fa sun dauki fatawar Uthaymeen na farko cewa shugaban yayi ridda to amma sun farfata wannan shi na biyu cewa me kada a yi masa tawaye saboda shugaba din ya kafirta kufurin bawa ya halatta a mai tawaye da sharadin musulmi suna da karfi mai tsanani da za su iya fitar da shi amma in ya zama to karfin su bai tabbata ba suna da dan makamai wanda bai ta kara ya karya ba mafi alkhairi ai ta yin da'awa ana nuna wa mutane addini har Allah ya sa su yi karfi din an gane amma dai ba ma tare da Uthaymeen fa kan wannan ra'ayi mu a wajen mu shugaba in yana mulki a cikin irin wannan tsarin sai ya halatta yake kafirta in bai halatta ba musulmi ne shi in yayi tawili ne to Allah ya san yadda zai yi da shi akwai muta'awwil wanda zai fassara abun fassara ne akwai tawilin sa'id akwai tawilin ghairu sa'id inda ya fassara shi da tawili wanda ya halatta amma kuma yayi kuskure a wajen fassaran an gane to ba za a kafirta shi ba sai dai a ce Allah kadai ya san al'amarin shi amma idan ya zamanto yayi inkarin abin da yake ma'lumu min addini bi darura kamar yayi inkarin sallah yayi inkarin azumi yayi inkarin hijabi yace hijabi ƙarya ne yayi inkarin aikin haji to wannan kaga kafirci ya fito karara to saboda haka ya halatta a cire shi amma kuma kafin a cire shi sai malamai ƙwararru sun duba in an ce za a cire shi me zai faru an gane in an ce za a cire shi ba abin da zai faru an gane musulmi suna da ƙarfi sosai ta inda hatta sojojin da suke kan mulki za su taimake su shikenan sai a cire shi an gane ko ba zai yiwu ba sai a hakura na'am
نعم لو أن الإنسان عنده قدرة وقوة يستطيع بها
ده شيء متين ينا ده إيكو ينا ده كارفي وده ينا ده إيكو ده إتا
أن يصفي كل حاكم كافر له
أن يصفي
كل حاكم كافر
شيء وينا ده إيكو يي آذل شيء ده قواني كافري أنا ده قواني شو جبا كافري
له ولاية على المسلمين
ينا ده شو جبا شيء أكمل مسلمي
لكان هذا نرحب به
تو wannan muna maraba da shi in akwai in kafiri mutumin da ya ridda in yana mulki akan musulmi ya zama to zamu iya cire shi to wannan marhaban an gane wani ma ba ya ku ma dalla da abin da zai kasance na cire shi din in zai yi
walakin almas'alata laysat ala hadhihi sifa
sai dai mas'ala ba akan wannan sifa bane cire shugaban yana da wahala ai an jarraba a garuruwa yanzu Somalia mutanen Somalia sun fi shekara 30 suna yin wannan abu shin mutanen Somalia sun iya cire shugabannin su Somalia ana nan har yanzu suna nan yan shabab sun yi iya kokari wajen kokarin cire shugabannin su su kafa daular musulunci a biya gagara ku ban jona ga Syria a biya gagara ga Libya a biya gagara ga garuruwa daban-daban a biya gagara to Ibn Taymiyyah yake mutane galiban wanda suke tawaye ga shugabanni barnan da suke haifarwa ya fi matsala din ya fi maslaha din an gane ko
walaysat bihayyina
to al'amarin fa ba mai sauki bane fa injuwa inji Ibn Uthaymeen al'amarin ba mai sauki bane kaga masu daukan makami sun dauki rabin fatawan Ibn Uthaymeen sun watsar da me rabi idan shugaba ya kafirta kufurin bawa kafin a cire shi sai ya zamanto muna da kudura idan ba mu da kudura malamai suna cewa al-qudra manaqi taklif, shi qudra shine marataya na taklifi, ba a kallafa wa mutum abin da yafi karfin shi. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Na'am,
dan kuma karatu
to yanzu mu dawo sama.
هل تركتم هذه الناحية جانبا؟
سيدنا سلطان البنشي بيسا بذلك كبر وانا ناهية أجيبي با وانا ناهية نكي واشفو قبايا يردى كبش أجيبي.
وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة.
سيد كفارة كفارة دمي كفارة دا تأسيسي نقاعدة كفارة دا جينا فونديشن نائنه قاعدة التي على أساسها تقوم قائمة hukuma al-muslima, wanda akan foundation dinta daular musulunci zai tabbata. Me yasa ba za ku yi haka ba? A tsaya a gina samari, a gina mutane akan addini, a karantar da su karatu mai kyau, wanda akan haka daular musulunci zai tabbata.
Wa zalika bi ittiba'i sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Yaya za a yi a kafa foundation mai kyau? Ta yaya? Sai malam yake za a kafa foundation ne da bin sunnan manzon Allah صلى الله عليه وسلم
التي ربى أصحابه عليها
وعندما انزع الله يتربي انت نزع بي أكنت
ونشأهم على نظامها
وما يتسدس أكن أهل انت دا فونديشن انت أي منزع الله يرى يأمكا هو دي يرى يأمكا ما سملك يأمكا وعيسو كابرينكو كفرا بواها تو منزع الله دي يزو مكا شنياني مية توبة ما سملك يأمكا ميزا يأي shekara 13 manzon Allah yana karantar da tauhidi a Makka, bai taba kiran mutane zuwa ga cewa lalle aje ayi kundumbala a cire shugabannin dake kan mulki ba. Ya tsaya ne yana nuna wa mutane yadda za a bauta ma Allah shi kadai a daina shirka. Kun gane wannan ko? To kaga irin wannan usulubi da manzon Allah ya bi shekara 13 yana karantar da mutane a bauta ma Allah shi kadai. To irin wannan usulubi ya kamata mu bi. Idan shugaba ya yarda, mun ga shugaban yana da karfi sosai, sai mu tsaya mu gina al'umma kan tauhidi. An gane wannan ko? Irin usulubin da manzon Allah ya bi a Makka kafin ya je Madina. Na'am.
Wa zalika ma nu'abbiru anhu fi kathirin min mithli hadhihi al-munasaba.
Wannan shine abin da muke bayani akan sa a cikin da yawa daga cikin misalin wannan munasaba din.
Bi annahu la budda li kulli jama'atin muslimatin ta'malu bi haqqin li i'adati hukm al-islam.
Wa lallai babu makawa ga duk wata kungiya ta musulunci da take aiki da gaske ta'malu bi haqqin. Da suke aiki da gaske saboda dawo da hukuncin musulunci. Kasa akwai kungiyoyi da yawa suna yin aiki. Yanzu misali yanzu kungiyar Hizbut Tahrir ba ruwansu da aqida, babu ruwansu da ibada. Abin da suka damu da shi yaya za a yi a dawo da shari'ar musulunci. Kungiyar Ikhwanul Muslimin babu ruwansu da aqidarka, ko kai sufi ne kai, ko kai dan shi'a ne kai, ko kai dan qur'aniyun ne kai, ko kai dan mutazila ne kai, ko wani irin aqida ka manta da aqidarka. A zo a haɗa kai, a zo a yi mai, a gina, a zo a kafa shari'ar musulunci. An gane wannan ko? Hakanan ƴan sururiya suna da wannan fahimta, hakanan ƴan ƙudubiyya suna da wannan fahimta ɗin. Ko? Duk aqidanka ka manta da aqidanka, a zo a haɗu tsintsiya matsaurinki ɗaya a yi kaza. To yanzu idan mutum ya mutu ba shi da aqida bai sakamakon shi? Mutum ya mutu yana bautan gumaka, mutum ya mutu yana tsafi. To da ya mutu yana tsafi ba a gyara mishi aqida ba sai ya mutu akan haka. Shi burin shi kawai a kafa shari'ar musulunci, amma babu wanda ya gaya mai cewa aqidar ka fa kafirci ne. To yaya an taimake shi? Me babban abin da ya kamata a fara yi? A gyara wa mutane aqida. Idan an gyara wa mutane aqida, ko da mutum ya mutu ba a kafa daula ba, Allah baya tambayan ka. Kafa daula riban kafa ne. An gane? Idan aqida bai gyaru ba, to daula ba shi da amfani. Shine maganan da dan uwan Sayyid Qutb ya faɗa, Muhammadu Qutb. An gane lokacin yana dan taqiya haka. Asalin shi yana bin aqida ne na Sayyid Qutb. An gane shine ma wanda ya dauki nauyin buga littattafan Sayyid Qutb a Saudiya, Muhammadu Qutb. Kuma Saudiya ba su gano halin shi ba, ba su gano yana da aqida na Qutbiyya ba, har suka bashi karantarwa a Jami'a Islamiyya. Har ya zamanto sun ba shi rubuta littattafan tauhidi. An gane? To wata rana an yi lecture a Jami'a Islamiyya, aka gayyace shi, aka ce akramakallah, wasu mutane suna cewa wai idan ana so a dawo da musulunci yanda yake, a fara karantar da mutane yanda za su bauta ma Allah. wato ibada sallah azumi zakka aikin hajji da sauransu aka ce wasu na cewa a karantar da mutane tarbiya a koya musu fadin gaskiya da cikon rike amana da kuma taimakon juna da san juna a dai karantar da su biyayya ga iyaye to da irin wannan ne za a dawo da musulunci wasu kuma suna cewa za a dawo da musulunci ne ta hanyar a kafa shari'ar musulunci wasu na cewa a'a sai an fara da tauhidi farko sai komai ya biyo baya wanne ne gaskiya an gane to sai yayi wani magana wanda wannan magana ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari saboda tsadan shi amma fa baki da shi bane fa yace min aina ta'ati hakimiyatu hadha din idza lam yakun hunaka du'atun yufahihuna al-aqida fayu'minuna imanan sahihan fayuktaluna fi dinihim wa yazhirun yace kadihatu wadiha jiddan yace ta ina za a samu hakimiya a samu shari'ar musulunci ta tabbata a doron kasa idza lam yakun hunaka du'atun yufahihuna al-aqida in babu masu da'awa da suke inganta aqida ya za a yi dole musulunci ya inganta ai sai an fara inganta aqidan mutane aqida shine foundation an gane kafa daula kaman gini ne wanda za a sanya shi akan foundation in foundation bai yi kyau ba to daula ba zai tabbata ba ko in babu masu da'awa da suke inganta aqida sai mutane su yi imani imani ingantacce fayuftaluna fi dinihim fayazirun sai a jarabe su a cikin addini su yi hakuri saboda sun kafa akan tauhidi idan mutum bai kafa ba in an jarabe shi sai ya nemo laya da guru sai ce ya manta da dalilu da kuma da kundinsa ya ce wallahi kungiyar izala sun cuce mu wallahi sun sa mun zubar da kundinmu da dalilinmu da menene da layunmu da gurayenmu an gane idan jarabawa ta zo in babu tauhidi mutum na komawa samfareren mushriki ne an gane wannan shine maganar da ya faɗa ya ce qadiyatun wadihatun jiddan ya ce al'amari ne wanda yake a fili ya ce alhakimiyya la ta'ti minas sama ya ce shari'ar musulunci kafa daular musulunci ba daga sama yake zuwa ba ya ce wa kullu shay'in ya'ti minas sama walakin bi juhdin minal bashar ya ce komai yana zuwa daga sama amma sai mun mutare mun janyo shi sai mun yi kokari an gane wannan faka dole ne sai mutane su yi gwagwarmaya ta hanyar menene a karantar da tauhidi farko idan tauhidi ya zauna a karantar da su ne za su bauta ma Allah ibada a karantar da su a karantar da su mu'amala to a haka a hankali ana karantarwa sai daular musulunci ya biyo baya an gane wannan na'am
laysa faqat ala hafz al-islam
ba wai kawai yace burin mu la budda li kulli jama'a muslima ba makawa ga kowace kungiya ta musulunci da take aiki da gaske wajen dawo da kungiya da shari'ar musulunci laysa faqat ala ardi al-islam ba wai kadai a garin musulunci ba
bal ala al-ardi kulliha
a su dawo da musulunci a kasa gabaki ɗaya kaga shi burin albani ya yarda da bayan komai ya gama tabbata a samu mai a samu shari'ar musulunci a tabbatar da musulunci a ko ina
tahqiqan li qawlihi tabaraka wa ta'ala
saboda tabbatar da maganar Allah tabaraka wa ta'ala
wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
shine wanda ya aiko manzansa da shari'a da addini na gaskiya
li yuhirahu ala ad-din
kulli dan ya rinja da shi akan addinai duka
walau kariha al mushrikun
ko da mushrikai sun ki to saboda tabbatar da wannan dole a tsaya a karantar da addini to kaga bambanci tsakanin salafiyya da sauran kungiyoyi shine su ƴan salafiyya suna ganin ayi hakuri a samu foundation tukuna sannan a fara gini su wayannan suna ko ba a samu foundation ba a fara gini ko da a cikin ruwa ne a dinga zuba ainihin bulo da siminti a cikin ruwa ginin zai ginu yau su ƴan salafiyya suna ganin a tsaya a gina mutane akan tauhidi sa'annan an gina su aka karantar da su yadda musulunci yake sa'annan sai shari'a musulunci ya biyo baya an gane to su wayannan suna cewa za a bata lokaci in an ce sai an tsaya an tace musulunci daga abin da ya shiga ciki an tace musulunci daga bid'a an tace shi daga shirka an tace shi daga kaza kaza an gane to wannan za a ci lokaci to tunda za a ci lokaci kawai a manta kawai mu manta da wannan bambanci a bar sufi ya sufanci a bar dan qur'ani ya qur'ananci a bar dan shi'a ya shi'ancinsa a bar kowa yayi abinsa amma mu hadu karkashin kafa daular musulunci kowa a bar shi ko da abin da yake ba daidai bane a bar shi shin wannan an taimaki mutane ko an cutar da su shin wayannan mutane yan gyara kayanka ne ko yan sauke maraba kaga su ba sun yi dan su taimake ka bane me sanya taimake ka zai gyara maka aqidanka, zai gyara maka ibadanka, zai gyara maka mu'amala. To an ce lokaci zai tsawaita, sai mu ce gara lokaci ya tsawaita, amma ayi gyara. An gane kada mu yi sauri in lokaci duk tsawon lokaci inda za a gyara a samu foundation mai kyau, sannan a fara gini. Idan aka samu foundation, in yaso in mun mutu a wajen kafa foundation, sauran masu zuwa nan gaba zai yi mai, sai su dora gini, ko ba haka ba? Akan wannan foundation din, idan ba a samu foundation ba sai aka yi gini, gini zai tabbata? Ashe yansa tafiya ba saurin suke ba, suna so ne tafiya sannu-sannu, kwana nesa da haihuwan yoyoyo, goma guda ɗaya kwakwara ko? A samu guda ɗaya kwakwara ya tabbata. Su Nasiruddin Albani ya musu raddi, ‘yan ikhwan, su suna ganin lalle-lalle in ba a tabbatar da shari'ar musulunci ba, to a daina bada, a daina ɓata lokaci akan karantar da sauran abubuwa. To in ya zama to ga abin da zai yiwu a gare ka, wancan kuma kila ba zai yiwu ba, shin za ka bar abin da zai yiwu ka koma ga abin da ba zai yiwu ba? Shi kafa daula ba lalle bane ya yiwu, amma karantar da tauhidi abu ne mai yiwuwa. Ko ba ka ba? Karantar da tauhidi abu ne mai yiwuwa. To su sai suka yi watsi da abin da zai yiwu, sai suka kama abin da ba lalle bane ya yiwu. To malamai suna cewa al-maisul la yasqutu bil ma'sul, abu mai sauki baya faduwa dan an samu abu mai wahala, dan an kasa yin mai wahala. Dan mun kasa kafa daular musulunci, ba zai samu fasa yin wa'azi akan tauhidi ba, ba zai samu fasa gyara ibadar mutane ba, ba zai samu fasa gyara mu'amalar mutane ba. An gane? Idan abin da zai yi sai mu yi, in so wancan mai wuya in ya zo daga baya alhamdulillah. Ai annabawa da yawa sun mutu ba su kafa daular musulunci ba. Annabi Nuhu ya rasu ba daular musulunci, Annabi Isa ya rasu ba daular musulunci. To Allah zai tambayi Annabi Isa akan daula ko akan tauhidi? Kan tauhidi shine Allah zai tambaye shi. Kun gane wannan ko? Saka Albani ya kafa hujja da cewa su ƴan salafiya ba sauri suke yi ba, su tafiya sannu-sannu ne kwana nesa. Sai kawo magana da waƙan Imrul Qais da yake cewa baka sahibi, baka sahibi lamara ad-darba dunahu wa aiqana anna lahiqaini bi qaisara ko anna lahiqani bi qaisara fa qultu lahu la tabki aynuka innama nuhawilu mulkan aw namutu fanuzara. Yace abokina yayi kuka lokacin da ya ga boda can koma bayan sa ya hango boda, kuma ya tabbatar da lalle zamu rufe can garin Kaisara, zamu je can garin Rome, muna neman mu je mu samu nasara. Fa qultu lahu, sai nace masa la tabki aynuka, kada idanuwanka su yi kuka, dan ya fashe da kuka. Yace tafiyar na da nisa, anya zamu cimma burinku. Sai nace masa kada idanuwanka su yi kuka, inna ma nuhawilu mulkan, kawai muna neman mulki ne, auna mutu fanuzara, ko mu mutu ai mana uzuri, in ma mu cimma burinmu ko me, ko mu mutu a mana uzuri. Mu za mu ci gaba da karantar da tauhidin, mu karantar da, mu gyara ibadar mutane, mu gyara mu'amalarsu, mu gyara sulukinsu. In mun ci nasara har an kafa daular musulunci fa ni'ima, in ba a kafa daular musulunci ba to mun yi abin da muke iyawa. La yukallifu llahu nafsan illa wus'aha, yanzu idan an kafa shari'ar musulunci babu tauhidi ko ba? Sai zama to mutanen gaba ɗaya suna kan me, suna kan shirka. To kaga mai amfanin daular musulunci, kaga irin wannan shine abin da ya faru a Iran. Kasar Iran ta kafa daula ba ta yi mutane tarbiya ba, mutanen garin ba su yarda da daular Iran din ba, ana tilasta musu ne su bi gwamnati. Me kun ya zama to mutanen kasar talakawan garin suna kishin kasar Iran, to su suna burin ma daular ta rushe. Ina ba ta gane? Amma yanzu a ce ku da aka muku tarbiya akan musulunci, sai aka ba daular musulunci, za ku yaki daular ku, za ku baka goyon baya? Saboda an muku tarbiya, kun fahimci tauhidi, kun fahimci muhimmancin daula din. To idan an ba mutane tarbiya sun fahimci muhimmancin daula, idan an kafa ta to talakawa za su zama sojoji masu bata kariya. To amma in ya zama to an kafa daular, sannan sai aka zo aka ce talakawan garin daga baya za a musu tarbiya, to akwai matsala. Talakawan za su ce an takura musu, talakawan za su ringa fada da musulunci haka ga matan suna cire hijabi suna zanga-zanga, an takura musu. Wannan shine abin da yake faruwa a Iran. An kafa daula kafin a yi tarbiyyar mutane, kuma ita daular ma ga ta nan kuma yan bid'a wa iyazu billah. lokaci yayi Allah zaka go to insha Allah an ce lokaci yayi ba lokacin tambaya sai ayi hakuri subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk baba lokaci ya tabbata lokacin mu ya tabbata amma zaka iya yin